sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. An yi wata gagarumar girgizar ƙasa a ƙasar Mexico jiya Juma'a da ta yi ɓanna a jihar Oaxaca, sai dai babu rahoton jin raunuka ko kuma rasa rayuka. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.2 ta faru ne a wani ƙauyen jihar da ke kudanci kusa da gabar tekun Pacific da kuma iyaka da jihar Guerrero. Jami'ai sun ce girgizar ƙasar ta yi wa waɗansu gidaje lahani yayin da kimanin mutane 100,000 kuma suka rasa wutar lantarki. Gwamnatin jihar kuma ta ce an bude wuraren tsugunar da waɗanda gidajensu suka lalace. Majalisar Ministocin Ƙasar Habasha ta ayyana dokar ta ɓaci ta watanni 3 a ƙasar wadda ta kama aiki nan take. An fitar da sanarwar ne a kafofin watsa labarai kwana ɗaya bayan da Prime Minister Hele Mariam da Saleng ya sanar da yin murabus. Wata sanarwar gwamnati ta ce an ayyana dokar ta ɓacin ne domin kiyaye doka da oda da kuma wanzar da zaman lafiya da tsaron ƙasa. Sanarwar ta kuma ce an yanke wannan shawarar ne sabili da shawo kan faɗan ƙabilanci da kashe-kashe da lalata ƙaddarori da aka fuskanta a ƙasar. Ethiopia ta yi fama da tarzoman ƙin jinin gwamnati cikin shekaru da suka shige da kira a gudanar da zaɓe mai sahihanci a kuma dama da dukkan ƙabilun ƙasar. Hadakar kungiya mai mulki ita ce ke da rike da dukkan kujerun majalisar ƙasar. A yunkurin kwantar da hankali cikin wannan watan, wato makon nan, gwamnati ta saki sama da fursunoni 700 da aka kama yayin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da kuma lokacin da aka kafa dokar ta ɓaci a baya. Waɗanda aka sakin sun haɗa da fitattun shugabannin hamayya da kuma wani fitaccen ɗan jarida Eskinda Nega wanda yake yawan kushewa gwamnati. Shugaban ƙasa Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya yaba sabon babin da aka shiga a ƙasa tare da yin alƙawarin yaƙi da cin hanci da rashawa bayan murabus ɗin da magabacinsa Jacob Zuma ya yi wanda badaƙala cin hanci da rashawa ta dabaibaye. A jawabinsa na farko kan halin da ƙasa ke ciki gaban majalisa jiya Juma'a, Ramaphosa ya bayyana ƙarfin gwiwa tare da bayyana tsarinsa na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Ramaphosa ya ce ya kamata mu mance da duk wata muguwar fata da ta hana ƙasarmu gaba domin yanzu mun shiga sabon babi, yanzu gari ya waye. An rantsar da shi ne ranar Alhamis kwana ɗaya bayan tilastawa Zuma yin murabus, biyo bayan jam'iyyarsa mai mulki ta ANC da ta juya masa baya da kuma ta nemi ya sauka. Zuma ya sauka daga karagar mulki ne a Latilas bayan da jam'iyyar tasa ta yi barazana amfani da majalisa a kada kuri'a kin amincewa da salon mulkinsa, ya kuma yi korafin cewa wato jam'iyyar ba ta yi masa adalci ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Jamus ta tarbi wani ɗan jarida da ya shafe shekaru wato shekara guda yana jiran tuhuma a kotun ƙasar Turkiya, yayin da a jiyan kuma kotun ta yanke wa waɗansu ‘yan jarida 6 hukuncin ɗaurin rai da rai. Denis Yücel, wanda yake da izinin zama ɗan ƙasa a ƙasashe biyu, Jamus da kuma Turkiya, ya koma gida Jamus ne jiya Juma'a, inda yake aiki da jaridar ƙasar Jamus inda ake kira Die Welt da waɗansu jaridu. Kamfanin Alex Springer da ke buga jaridar Die Welt ya faɗa wata sanarwa jiya cewa muna matuƙar farin ciki da sakin Dennis bayan tsare shi a gidan yari na tsawon shekara ɗaya. Muna tunanin sauran da har yanzu suke tsare domin suna abinda dukkanmu muke ƙauna, wato aikin jarida, cikin gaskiya da naciya da kuma matuƙar ƙaunar aikin. Sai dai tsugune bata ƙare wa Russell ba. domin kafofin sadarwar Turkiya sun ce an sake shi ne kafin lokacin da za a gurfanar da shi gaban kotu, kasancewa kotu tana tuhumar sa da laifin leken asiri a madadin gwamnatin Jamus. Masu shigar da kara kuma suna nema a yanke mashi hukuncin daurin shekaru 18. Daga ƙarshe, kwamiti na musamman da ke bincike katsalandan da ake zargin Rashid da yi a zaben shekara ta 2016 a Amurka ya sanar da tuhumar rukunin Rashawa na farko da ake zargi suna da hannu a wannan yunkurin. Rukunin ya kunshi 'yan ƙasar Rasha 13 da kuma waɗansu kamfanonin Rasha guda 3.
Labarin duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin Karamin Sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Karamin Sani kokumi ne. Ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau, muna nan ɗauke muku da rahotanni guda 5. Rahotonmu na farko zai yi magana akan nasarorin da ake samu a ƙananan hukumomin jihar Jigawa. Ta yadda mata masu juna biyu suka amsa kiran da ake ta kokarin yi musu don su linka zuwa awon ciki domin duba lafiyarsu da na jariran da suke dauke da su. Rahotonmu na biyu zai yi mana magana akan kokarin da wasu kungiyoyi da haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Bauchi suka yi wajen samar da makudan kuɗi domin sayan gadaje na karɓar haihuwa ga asibitoci da ke gundumomi 323 da ke faɗin jihar Bauchi. Shi kuwa rahotonmu na uku zai taɓo mana labarin yadda rigakafin cutar bakon dauro ya gudana ne a faɗin jihar Neja. Rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan ƙoƙarin da hukumomi ke yi a maraɗin jamhuriyar Nijar na rangadi da suke ta yi domin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Rahotonmu na biyar wanda shi ne na ƙarshe zai yi magana akan illar ƙiba da irin cututtukan da masu ƙiba ke saurin kamuwa da su, musamman ma cutar siga. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gai da Muhammad Nasir.
Thank you.
Sai bayan dagewa da masana harkar kiwon lafiya suka yi wajen bayyana wa mata masu juna biyu alfanun da ke tattare da zuwa awo da zarar mace ta samu juna biyu. Yanzu haka ana samun karuwar mata da ke tururuwa zuwa asibiti domin yin awon ciki a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi ta aika mana da cikakken rahoto.
Kamar dai yadda a kullum ake ƙara samun wayar da kai daga hukumomin kula da lafiya game da kungiyoyi mabambanta kan muhimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu. A yanzu ana samun matuƙar ci gaba musamman a yankunan karkara da ke jihar Jigawa. To ko yaya abin yake a ƙaramar hukumar kafin Hausa?
Mata masu awo kan suna zuwa. Dan kinga kaman jiya ma mun samu wajen 100 da wani abu. Ma farkon zuwa wanda suka zo booking an samu 100 da wani abu. To yau kuma wanda suka zo kuma ba su kwanakin su su dawo. To sune wayannan da suka zo yanzu. Kin gan su kina ji ma hayaniya ga sunan ko ina a cike. Suna zuwa ana ba su magani yanzu kuma komai ya zama kyauta. Ake ba su magani kyauta, scanning kyauta, taifuwa kyauta ba wani problem.
Wannan asibiti naku na kafin Hausa kamar macen da take da juna biyu kafin zuwa lokacin da za ta haihu so nawa ya kamata ta zo awo?
Zuwa awo yanzu ya zama so hudu. Farkon zuwa Monday ne za su zo su yi booking, ayi investigation, gwaji na jini, na fitsari, na bayan gida, duk dai abin da za a yi, kuma ayi scanning to mu yi booking din su. Daga baya kuma za su zo sa ga watannin ciki, idan wata bakwai ne daga bakwai dai zuwa kasa sati takwas, kuma daga takwas sati hudu, kuma depending yadda ta zo. Don wanda za ta iya zo a wata tara, don wanda ta zo a wata tara to dole za mu kace ta lambata kamar sati ɗaya. Kin gani in Allah ya sa an yi sa'a sai ta samu ko sati biyu tana zuwa.
Idan kuka sami kamar matan da suke dauke da cututtuka wanda suka samu da matsalan irin cuta mai karya garkuwar jiki ko kuma wasu dai cututtukan da ba a cika son mace mai juna biyu ta kasance da shi ba, to da kuke yi ma matan awo wani irin matakai kuke dauka?
Akwai department, muna da department din wannan. Idan aka tura su wajen gwaji dan aka je aka gano, to wannan department din nan muke tura su. Department din ne za su ba su shawara yadda za su kula da kansu da kuma yadda za su dinga shan magani da kuma yadda za a dinga yi musu gwaje-gwaje. Shawaran da zan ba mata akan su kula da kansu, idan mace tana da ciki ko da wata ɗaya ne, za ya kamata ta zo ta yi gwaji a tabbatar ciki ne. Idan aka tabbatar ciki ne, in tana da matsala za a treating, in tana kuma ba ta da matsala za mu ce mata daga wata hudu ta fara zuwa. Wayansu kuma racin jini, idan suka zo da wuri ko racin jini wata a yi mata kari, wata kuma ta zo da wuri dai ta fara cin wannan magunguna, ga sai ta mayar da jikinta, sai ta mayar da lafiyanta, ta mayar da jininta har kafin ta zo ta haihu. Kuma ana ba su shawara akan abincin da za su ci wanda zai sa su mayar da jininsu.
Madam Aisalina Rubert kenan babbar jami'ar kula da lafiyar mata masu juna biyu a babban asibiti da ke karamar hukumar kafin Hausa a jihar Jigawa. Malama Maria daya ce daga cikin matan da suke halartar awon.
Yara na kudi
dukkanin yarankin nan guda hudu kina zuwa awo ko kuma a wannan karan ne kika fara zuwa awo?
Gaskiya na farko ne na zo awo.
Yanzu wani bambanci kika samu akan wancan lokacin da baka zuwa awo da kuma wannan lokacin da kina zuwa awo?
Gaskiya an samu bambanci akan bana zuwa ni ne isa kuma yanzu yi ne nake zuwa.
Idan kika tashi haihuwa kina ganin zaki zo asibiti ki haihu?
A kwarai kuwa zan zo asibiti na haihu mantin da na samu abin da nake so.
Halimatu Abdullahi, Sashin Hausa na Muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Kungiyar UNICEF tare da kungiyar tarayyar Turai wato EU da haɗin gwiwa da gwamnatin jihar Bauchi sun samar da makudan kudade domin sayan gidajen karɓar haihuwa da za a rabawa gundumomi 323 da ke faɗin jihar Bauchi. Wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da ƙarshen rahoton.
Da yake raba kayan zuwa asibitocin shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa.
Aikin da ake mana na branding equipment da mashina wanda za a rarraba wa asibitoci. Kuma kumanta ba watannin baya da suka wuce mai girma gwamna ya ji ya karbi kaya daga hannun mutanen UNICEF da European Union wanda suka tallafa bauchi wanda shi kuma ya ware makudan kudade kamar na counterpart wanda za a hada kudi a taimaka wa asibitocin Bauchi State. Muna jiran UNICEF da su da irin logo da suke so a sa akai. To at last ne logo din kuma sun bamu a cikin counterpart din Bauchi State shine mu za mu branding din. Amma ga branding din kuma mu za mu distribution din. The cost ne kan Bauchi State part of counterpart din mu kenan wannan project din. So abin da kuke gani anan shi da wannan delivery bed ne wanda already an fara branding din su an kusan cin karfa abin. Wai can kuma mashina ne akwai kuma wasu a BSADP wanda su ma aikin su yana ci gaba da tabbatar cewa duk wani item an yi branding din shi saboda daga an dawo daga hutu za a fara distributing din equipment din saboda facilities ba hannun da suke ciki suna buƙatar wannan equipment din wanda ba a taɓa samun wani intervention a tarihin Bauchi State wanda ya kawo tallafi irin wannan a facilities din mu na Bauchi State. To wanda suke nan a ƙasa yanzu wannan guda 150 ne babura kenan su kuma delivery base an fara kawowa ne wannan wanda kowane facility namu karkamanta muna da gundumomi guda 323 kowanne su zai samu daya so mashinan batan da aka maka wasu su zama 323 don su ne su dinga fita cikin ƙauyuka wanda ba su samu zuwa asibiti ana musu outreach ana musu rigakafi ana musu wasu magunguna su kuma wayannan su din mayon su haka ne saboda dole ne kowane asibiti akwai garajin haihuwa za su samu guda biyu ana maganan guda 646 kenan so yawan su kenan wanda za a fara su amma yanzu za mu fara da guda 110 kuma mun ware guda 100 kuma wanda daga mun gama da wani 110 za mu fara da wannan ɗarin haka har sai mun cimma 323 kowane gunduma muna son mu ci functional PSC wanda zai aiki 24 hours a day har la masha Allah insha Allah.
Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Gagabin cutar bakon dauro ya gudana a fadin jihar Neja tun daga ranar Alhamis 8 ga wannan wata na Fabrairu. Inji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari.
Jihar Neja dai ta bi sahun wasu jihohin Najeriya ne da dama da aka gudanar da irin wannan allura ta cutar bakon dauro. Kimanin yara miliyan 1 ne dai yan kasa da shekaru 5 zuwa watanni 9 da haihuwa za a yi ma allurar rigakafin a nan jihar Neja. Kwamishinan lafiya na jihar Neja Dr. Mustapha Jibril ya ce naira miliyan 40 ne gwamnatin jihar Neja ta ware domin aikin rigakafin na cutar bakon dauro a wannan karon.
Duk wani abu da ya kamata a ce a ajiye a ƙasa a riga an ajiye na campaign da Mezo. Sannan sun samu support daga World Health Organization, Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma United Nations. UNICEF suke a hankan yara su ma sun dan bayar da gudunmansu domin a yi wannan campaign na Mezo.
Dr. Salihu Bagoma babban jami'in kiwon lafiya ne da na samu yana jawabi a wajen wani gangamin wayar da kan jama'a akan cutar ta bakon dauro a ƙauyen Gidigori dake can karamar hukumar Rafi. Yayi mun ƙarin haske akan lahalin da cutar ta bakon dauro take yi musamman ga yara ƙanana.
Sanadiyan bakon dauro zaka ga yaro ya rasa kunninsa ko yaro ya rasa idonsa, wasu ma har gurguncewa suke yi sanadiyan wannan ciwon na bakon dauro din. Wannan shine takaice abinda bayani akan bakon dauro.
To yanzu gashi wannan allura da za a kaddamar na rigakafi tana da tasiri wajen yaki da cutar ita ta bakon dauro?
Kwarai da gaske tana da tasiri, domin a baya idan wannan bakon dauro ya taso yakan addabi yara da yawa.
To a baya dai matsalar rashin tsaro ne ya hana a yi aikin rigakafin a wasu sassa na karamar hukumar Rafin a sakamakon matsalar masu garkuwa da mutane. Amma a yanzu shugaban karamar hukumar Gambo Tanko Kagara ya ce sun ɗauki mataki.
A yanzu gaskiya babu, domin me sojojin da aka kama a wuraren na ma'auran tsunin 150, akwai mobile da aka kawo guda 100, duka suna nan suna operation. So wurin nan yanzu nan lafiya lau muke, shi yasa nace kuma aje a kaddamar da shi a kusharki.
Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta sanya shekara ta 2020 mai zuwa domin kawo ƙarshen wannan cuta ta bakon dauro a duniya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A maraɗin jamhuriyar Nijar, hukumomi da jami'an kiwon lafiya ne suka gudanar da rangadi na musamman domin ƙara inganta yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria. Shu'aibu Mani na ɗauke da cikakken rahoto.
Makasudin wannan rangadi na tawagar ofishin kiwon lafiya na nasaba da tantance sakamakon ayyukan kokuwa cutar zazzabin cizon sauro a jihar Maradi, da ci gaban da aka samu ya zuwa akasin haka da zai sa a ɗauki matakai ya zuwa gaba sabilin kare lafiyar al'umma da cutar malaria. Malam Ibrahim Kaka, wani jami'in kiwon lafiya a asibitin da ke kula da lafiyar uwa da ɗanta.
Shine magani ina aka kwana basa haraka yaki da wannan cuta wadda ake ce ma masassarar cizon sauro. Shine magani shekarar da ta shige ta 2017, wani kokari aka samu aka cimma, kuma ina aka samu cikas, kuma daga nan musan kuma na waje maka sa gaba bisa wannan kokuwa. Dan da kun san ita wannan masassarar cizon sauro tana ɗaya ga cuta wadda ke kawo mutuwa jama'a al'umma gaba ɗaya, musamman yara ƙanana da mata masu juna biyu. To saboda haka ne tunda ita ce babbar matsala ta mu.
To wani sakamako aka samu dangance da wannan, musamman ma ga mata da ƙananan yara masu fama da ita wannan cuta, saboda ta kawo musu illa?
To masha Allahu, an samu ci gaba sosai, an samu raguwa bisa haraka mutuwa wadda wannan masassarar cizon sauro ke haddasawa bisa ga yara da mata masu juna biyu. Wannan ne kuma raguwa da aka samu, an same ta daga mayan kawo matakai wanda aka ɗauka, wanda kowa sani tunda a kowane lokaci muna kira da cewa a ɗora aiki da gidan sauro wannan mai magani, kuma mace mai juna biyu akwai magani da ake bata na rigakafi wanda muke ce ma TPE. To duk wannan in an haɗa su, su ne suka kawo wannan tasiri na kawo ci gaba da muka samu.
Ko da yake cutar malaria takan tsananta, hakan na samo tushe daga kasamta wacce ke samo asali daga halayen mutane. Malam Ibrahim Kaka ya dawo da maganar gargaɗi ga galibin mutane.
Masha Allahu, shi dama bisa harka kowa ce yi kukuwa da masassarar cizon sauro, abu na farin wanda za a yi abunga tankara shi ne tsafta. Tsafta ita ce abunga na farko, tunda shi sauro baya samu ya aihuhu ya walwala inda addakwai abunga tsafta, sai inda addakwai datti nan ne yake nasa kunshi, nan ne yake kyankyashewa. Don saboda haka ita tsafta ita ce abu na gaba bisa harka kukuwa da masassarar cizon sauro. Kenan ya kamata duka al'umma tunan zan yi dasa shi ne ake yi bisa harka a bata kokari bisa harka na tsafta ta cikin gida, tsafta ta bayan gida, kuma abin da ya fuskanci duka santoci, kuma da su kuma hukumai kawo meri su kula da shashare duka santoci ya zamanto duka akwai tsafta sosai.
Rigakafi dai ya yi magani. Shu'aibu Mani, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
Masana harkar kiwon lafiya na ƙara nuni da cewa ƙiba na ɗaya daga cikin abin da ke haifarwa ɗan adam kamuwa da cututtuka daban-daban, ciki har da cutar siga.
Muhammad Salisu Rabiu ya aiko mana da rahoto akan illolin da yawan kiba ke haifarwa.
Ko me sauraro ya san illar da kiba kan haifar ga lafiyar dan adam, musamman ma tasirin da kibar ke da shi wajen haifar da kamuwa da cutar suga. Wannan yasa masana harkokin lafiya ke kira ga jama'a su kaucewa kamuwa da larurar ta kiba. Dr. Ibrahim Danjinmai Gezawa kwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano yayi ƙarin haske akan illar kiba a tsakankanin al'umma.
Ita dai kiba na farko tukunan aka ce mutum yana da kiba, mai ake nufi? Kiba tana nufin taruwar kitse a cikin jikin dan adam. Dan misali mutumin da yake cikin koshin lafiya mai matsakaicin shekaru ana samun kwayoyin halitta na kitse sun kai kusan biliyan 40 a jikinsa. To a yayin da aka ce mutum yana da kiba kana zancen karuwar waɗannan kwayoyin halitta na kitse su kai kusan biliyan 100. Shi kitse da kake gani ita ma wata halitta ce, tana iya yaduwa, tana iya rarrabuwa, tana iya kuma kumbura. Yawanci yanayin cin abinci da mutane suke yi, musamman wanda yake dangane da kitse ko maiƙo, yana samar da kuzari mai dimbin yawa, wanda idan wannan kuzari ya shiga jiki kuma mutum bai yi amfani da shi yadda ya kamata ba, to zai je ne ya dankare a wani sashe na jiki. To a da can, kamar lokacin shekaru aru-aru da suka wuce, kakanninmu da yake mafi yawancin yanayin da suke ciki za a ga manoma ne ko mafarauta ne. To sannan kuma a wannan lokaci akan sami yanayi na yau akwai abinci, gobe babu, saboda an samu fari da sauransu. To wannan yanayi na ajiye shi wannan kitse a wani sashe na jiki yakan taimaka, saboda a yayin da akwai abincin in aka ci, jiki ya juyar da shi ya koma kitse, aka ajiye shi a wani sashe na jiki. To a yayin da kuma aka zo babu abincin, to kaga shi wannan kitse da aka ajiye zai zama wata kafa daga inda za a iya samun kuzari da za a amfani da shi. To wannan kaga su ya taimaka musu sosai. To amma a zamanin da muke cikin, musamman a biranen, tunda yanayin kazar-kazar din da sauransu ya ragu sosai, to idan ya kasance mutum yana ciye-ciyen abinci da yake dankare da kitse din da mai ko barkate, to lalle bayan jiki ya yi amfani da abin da yake bukata, ragowar zai aje shi. To kuma ba kazar-kazar din ake ba, ba ayyukan karfin ake ba, sannan kuma babu wannan yanayi na yau da abinci gobe babu abinci.
To me hakan zai haifar ga jiki?
Yawa, to hakan abin da zai haifar shine abin da ake kira kiba din. To dan to kuma ya danganta ga a wanne bangare na jiki, dan saboda ita kiba akwai kiba ta bai daya, wace Hausance ma aka kalli mutum za a ce ai yana da kiba, eh ai gaba daya yake. So akwai kuma kiba da haka in ka kalli mutum ba lalle kace yana da kiba ba, to amma kuma za ka ga yana teba. To kaga wannan kitsan ya kasance an ajiye shi a wannan bangare kenan, na tsakiyar ciki kenan. Yawa, to shine ake kira teba. To a zahiri ma in kana magana akan illar da kiba take da ita dangane da lafiyar dan adam, to teba ta fi illa fiye da ma kiba ta bai daya, saboda teba ita ce tafi aka bi alakanta ta da cututtuka irin su ciwon suga da hawan jini da ciwon zuciya, to wani lokaci ma har da ciwon daji da yake na bangarori daban-daban na jiki, kamar a mata misali nono, mahaifa ko kofar mahaifar kanta. A maza akwai irin ciwon daji da ya shafi wani bangare na hanya na mafitsara da ake kira prostate. Haka kuma zai iya an alakanta irin wannan yanayi na kiba da ciwon daji da ya shafi babban hanji da dai sauran matsaloli.
Dr. Ibrahim Danjinmai Gezawa kwararren likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga kanan Dabo. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro, da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya. Mu huta lafiya.
Jama'a, abin da ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.